أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كما يجب مكتاب هدوى أولنا مسألة من البركة إن شاء الله نا النور دكينا وسط أبوجا دن تفسير القرآن ميجرما بسا غفوري وادا أمين شوانا الله سبحانه وتعالى ذا متقبرة كراتو kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwan da muke karantawa su zama hujja gaba gare mu gobe kiyama ba hujja akan mu ba. Allah shi taimake mu ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Muna kara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maganganun mu su dace da ayyukan mu, saboda idan magana ta saba wa aiki ya zama munafurci. Allah ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu. A wannan wata mai albarka musamman kwanaki 10 na ƙarshen nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da ake yantawa zuwa ga rahamarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi dukkan addu'o'in mu, abin da ya dame mu ya magance mana, abin da ya fi ƙarfin mu Allah subhanahu wataala ya wuce mana gaba, abin da zamu iya yi Allah ya sanya albarka ya sauke mana gabatar da shi. Za mu tashi a darasi na 23 a wata na Ramadana hijira shekara ta 1437 insha Allahu ta'ala cikin suratul Baqara. Gabanin fara karatu zan fara da muku albishir. Albishirunku. Ni ba na cin gona zuma nake shi. Ba na ci ai ina ga akwai dan nicotine a cikin ai. Ni zuma nake dan in nace albishirunku sai dai a ce zuma. Don kun ce zuba sai in bada amsa, amma gora ka sanje da gaskiya za ku bani abin da bana ci. Eh zuma to yayi. Ba abin da ke faranta wa musulmi rai kaman yaga ya samu karuwa a cikin addininsa. Ina ba ku breaking news cewa Allah subhanahu wataala ya kaddara wani dan uwa wanda yake da sunansa Sunday amma ya zo nan masallaci yanzu ya zama sunansa Nabil. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da musuluncinsa. And we also congratulate you on this. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide you and to bless you at Islam. So now we are together with you here, inshallah. Inshallah, we are happy to have you here and we are so proud of you, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue to bless and guide you. Alhamdulillah. You may wish to say assalamu alaikum to all of them here.
Assalamu alaikum,
Alhamdulillah.
I'm very happy to be with you.
Alhamdulillah.
I am very happy to be with you.
Alhamdulillah.
I'm very happy to be with you now.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nice to have you. Alhamdulillah, congratulations. I love you for Allah's sake. Alhamdulillah, I love you for Allah's sake, really. Exactly. Jazakumullah khairan, inshallah. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da musuluncinsa, ya kuma amfanar da shi da addinin musulunci. Yan uwanmu da suke musulunta, da Allah mu riƙa taking care of them, mu riƙa nuna musu yan uwantaka. Yanzu a ka'ida duk yadda ake sha'awan gaisawa da ni, ya dace in tashi a tafsiri ya zama kun fi sha'awan gaisawa da shi, saboda ni damantan tsawon lokaci naku ne. Wannan shi ne Allah ya kaddara ya zama ɗan uwanmu sabo, mu nuna musu yan uwantaka, mu karbi telefon numban su, mu ba su namu, ya zama suna da yan uwa, saboda suka musulunta yadda su ake. Idan mu ba mu ja su a jiki ba, to kuma da suke da shi, za ka rasa yan uwanka na tuni, wasu iyayenka za su ƙi ka. To saboda haka mu riga nuna wannan brotherhood din zuwa gare su, don Allah idan aka tashi a nuna mar yan uwantaka, kowa ya mai da shi kaman shugaban kasa ne ya zo wannan taron, ya zama kowa na so ya gaisa da shi, kuma kada ya tsaya a fakar baki har cikin zuciyarmu, mu nuna yan uwantaka daga yanzu har ƙarshen rayuwarmu. Saboda yan uwantaka fa a musulunci shi ne na me, shi ne na addini. Wa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fi ddin. Asalin yan uwantaka addini shi ne mutum ya shiga addinin ka, babu yan uwantaka da ya kai wannan. Dan Allah ina roƙon da shi da duk wanda ya musulunta mu riga nuna irin wannan yan uwantaka zuwa gare su. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi, ya taimake mu gaba daya. A jiya cikin taimakon Allah akwai baki da muka yi, manyan baki da suka zo ziyara, suka taso a wannan karan takanasta Kano, malamai ne a jami'a ta Bayero University Kano da suke kaunar mu, don Allah suka kawo mana ziyara wurin wannan tafsiri din. Na farkon su akwai wanda da tun yana dalibi a jami'a har na fara karantarwa a jami'a ta Abubakar Tafawa Balewa, malami ne a wurin, bar ma iyayenmu ne a wurin, shi ne Professor Awwal Mansur Bindawa. Ya yi din na Faculty of Agric a ATBU, kuma ya zo BU ke kada zama din na Faculty of Agric. Na biyu akwai dan uwa Dr. Habib Imam, wanda ya yi Head of Department a ATBU Engineering Faculty din, amma dai a Department na Agric Engineering. And at the same time kuma ya zo BU ke kada zama Head of Department a ɗaya daga cikin department na Faculty of Engineering. Suka taso musamman jiya don ba don kai ba, sai don suna son mu don Allah. Suka zo aka yi karatu da su, muna fatan yanzu ma suna nan don sun samu jarrabawa da mota, ba su tafi ba. To insha Allah ta'ala muna tare da su, idan suna kusa babu laifi ko zuwa nan gaba kadan su shigo, don ɗaya daga cikin su zai iya gaisawa da ƴan uwan. Akwai nasiha gare mu, sa iya gabatarwa. Professor Awwal Mansur Bindawa tun asali shi ne chairman ɗinmu na Muslim Umma a jami'a da nake karantarwa lokacin a Bauchi, duk shekarun da muka yi karkashinsa muke. Shugabanmu ne, kuma uba ne, kuma babban yaya ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka yadda suka ziyarce mu, don Allah muna roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna a kan wannan ziyara. Da akwai ƴan uwa da dama da sukan zo ziyarar, ba kowanne muke samun dama na ambatansu ba, amma dai ba zan manta ba da ajiya bayan sun zo akwai Vice Chancellor na nan University na Nasarawa ce da nan wurin, shi ma ya kawo mana ziyara Professor Mai Noma. Muna roƙon Allah duka Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƴan uwantaka da kuma ƙaunar juna don neman yardarsa. Ƴan uwa da suka zo wata gida, wasu ina manta da sunayensu, duka sun zo ne don su zirce mu don Allah. Muna roƙon san da suke mana don Allah ya shigar da su aljanna. Baya ga wannan, jiya na yi bayanin kafafen watsa labarai da ke ɗaukar nauyin darasi, sai ake an karar da ni akwai program da Azman Air suka ɗauki nauyi na tafsirin mu na Baraba na Banaba a NTA Kano, saboda Gerawa Oil sun ɗauki nauyin tafsirin bana su suka ɗauki na bara. So Allah ya biya su da gidan aljanna. Baya ga wannan, mun samu 29 kenan, 22. Sannan akwai wata kafar watsa labarai da aka bar labari a satellite. Gaskiya sun ma haƙura da sa wasu program na sukan sa tafsiranmu yanzu fi sabilillahi. Ni ban taɓa ganin tashar ba, an ce mun sunan tashar Rayuwa. To muna roƙon Allah ya sa Rayuwa ce tayyiba. Ni dai ban san ta ba, kuma ban taɓa ganin ta ba. So Allah subhanahu wataala ya sa ta zama Rayuwa mai kyau. Babu laifi kamar kullum mu fara da tambayoyi da suka sawwaka. Tambaya ta farko ya ce, assalamu alaikum ya ce, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma imani. Min tambaya ta ita ce, menene hukuncin kiran sallah a musulunci, saboda na lura da yawan masallatai na cikin gidaje da sauransu ba a kiran sallah. Na gode, jazakumullahu khairan. Matsayin kiran sallah a musulunci maganganu guda biyu malamai suka yi. Magana na farko suka ce fardhu kifaya ne, wato an ce fardhu kifaya wajibi ne, amma wani idan yayi ya dauke wani. da haka idan muka taro anan masallacin ko mun kai miliyan daya sai dai tashi kira sallah to ya wadatar da mu ba sai kowa yayi ba ya zama fardhu kifaya idan malamai suka ce a cikin anguwa ce aka samu masallaci da ya kira sallah da duk wanda ke anguwar yaji to sauran masallatan da ke anguwar ba wajibi su kira ba saboda in dai ana ji daga gidanka kana jin kira sallah to ko daga masallaci kana jin kira sallah idan wani ya kira to ya halatta ya zama ya wakilce ku amma dukkan masallacin da in an kira sallah ba a jin kiran sallah magana mafi inganci na malamai suka ce kiran sallah a wannan wurin za a dauke shi a matsayin wajibi ne su su ji yadda wanda ba sa ji a kusa da su musamman masallatan Abuja na kula da Lord Speaker nasu ba su da kara ban san ko doka bace ake takaitawa amma sai ga kana gefen wani masallacin baka ma jin me ake yi sai ka kasa kunnen ka sai ka ji ka bangulma ake can sai gane wai kira'a liman yake yi so bil hakika a ka'ida ana so a jiyar da al'umma ba kuma ce a tozarta wani ba amma dai akalla kiran sallah lokacin sallah wannan ya dace a yi kokari ya zama ana jiyar da mutane fahimta na biyu na malamai wannan fahimtar farko ita ce fahimtar Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa ita ce fatawa ta Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jama'a fahimta na biyu suka ce ana daukar ta sunna ne muakkada shine kiran sallah matsayin sunna ne in an ce muakkada sunna mai karfi amma duk da haka ba da kai matsayin farilla ba so amma mafiya yawan malamai sun fi tafiya akan fahimtar farko cewa farilla ne na kifaya in an ce farilla na kifaya shine kaman a ce a communal obligation wani abu ne da a cikin al'umma wajibi ne amma wasu na wakiltan wasu so dukkan masallaci da kiran sallan makwabta yake shiga kunnen ka kana cikin masallacin idan su ba su kira ba ba su yi laifi ba amma kuma in suka kira suna da karin extra lada malamai sun dauki muhimmancin kiran sallah dogaro da hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullah hadisi na 602 da Imam Muslim da hadisi na 674 da sahabi Malik bin al-Huwayri da dan baffansa suka je wajen Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da matsaloli kala kala har suka zauna a wurin suna karatu sai Annabi ya ga zaman su yayi yawa sai ya ce musu irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum ku koma wajen iyalanku ku zauna a cikin su ku yi ta ilmantar da su addini ku umurce su da bin Allah subhanahu wata'ala sai ce idan lokacin sallah yayi kada ku riga mantawa ɗayan ku ya kira muku sallah gabanin ku yi sallah da anan san da ya kira musu kiran sallah a fili a hadisin Bukhari rahimahullahu ta'ala na 604 wanda ita ma riwaya ne ta Malik bin Huwayrith sai Annabi ya ce fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum Annabi ya ce ku kiyaye in kun koma gida duk lokacin da sallah yayi to ɗayan ku ya kira muku sallah ashe lokacin da ka kira gefe na sai ya zama na ji to ka dauke mun kiran sallah amma idan duk anguwar mu babu wani inda za a kira ka ji shi easily sai ana kokwantowa ne ce a na ji da asuba saboda akwai sanyi amma lokaci kaza ba ma jin akwai kokwanto to gara wannan wurin a kira sallah so da haka wajen jin mu tabbatar clear ne kowa yana ji ba wai ka riga tunanin a ka sakun nan ka gaji kaman fakirin sallah ne a ba shi bane a shi ne to wannan bai tabbata ba ya zama abu ne da a fili kawai in an kira kowa ya ji ya san an kira kiran sallah me iya yiwa ma in muna tadi za mu saurara saboda karan kiran sallah yana zama me tadin da muke ba ma jin juna tare da kuma cewa ladabi ne kana kiran sallah din mu yi shiru mu rika fadan abin da shi mai kiran sallah din yake fada a wani hadisi da ya inganta cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil juz'i na farko hadisi na 230 manzon Allah yace idza antuma kharajtuma fa azdina annabi yace shi Malik dan Huwayra da dan uwansa idan kun fita sai lokacin sallah yayi to ku kira sallah din kenan anan fa ko mutum biyu ne suka fita a ka'ida a kira sallah kuma abinda mutane ba su sani ba fa a filin lahira ladan yafi liman daraja hadisan da suka yi bayanin falalan ladanci sun fi na limanci amma dai mu mun fi ganin liman ne babban mutum amma in dai daraja ne da falala a wurin Allah ladan ya fi akwai hadisi a cikin silsila sahiha Annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya ce wanda ya yi ladancin a wata riwaya shekara goma wata ya ce shekara goma sha biyu ladanci na shekara goma ko goma sha biyu gobe kiyama mako masa aljanna kuma zai tashi da dogon wuya gobe kiyama bi ma'ana duk abin da ake shan wahala a filin kiyama shi kawai babu wani wahala mai sauki ne kawai zai gani cikin sauki kuma baya ga wannan duk wata halitta da ta ji kiran sallah sun damar shaida gobe kiyama wadannan hadisan ko akan limanci ba a fada ba ala ayi halin idan muka duba fatawar lajina lajinatul da'ima lil buhuth al ilmiya juz'i na 6 shafi na 54 suka ce al azan fardhu kifaya fil balad kiran sallah asali a communal obligation ne a kowane gari. Dukkan ƙauye ko gari wajibi ne a samu masallacin da ke kiran sallah. Idan aka ce dukkan gari ko duk ƙauye ba inda ake kiran sallah, to barna ta faru. Wannan musulman da duk suke garin sun yi wa Allah laifi. Shine ka'ida sai an samu wasu sun yi. Ala ayyi halin babu kokonto a Abuja akwai wuraren da ake kiran sallah. Babu ko kokonto, amma kana yi zuwa ka samu wani ƙauyen da ba a kiran sallah. Kiran sallah ba sharadi ne sai da loud speaker ba. Ko da da bakinmu mu kira sallah, wannan ibada ne. Baya ga wannan, Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala cikin Sharhul Mumti' juz'i na biyu shafi na 38 yace wal afdal alla yutraka al adhan walau idha kana al musalli munfaridan. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu cikin Sharhul Mumti' juz'i na biyu shafi na 38 yace wal afdal abin da yafi falala, yafi komai dacewa da musulunci, alla yutraka al adhan, kada a bar kiran sallah, walau kana al musalli munfaridan, koda mai sallah shi kadai zai yi sallah, a jeji yayi parking motar sa to ya tsaya ya kira sallah, ko shi kadai ne, ko shi kadai zai yi sallah a falon sa babu laifi ya kira wa kansa sallah ya yi sallah, koda kai kadai ne shi ya fi dacewa da sunna. Yace babu kokonto, sallar da aka kira sallah ko ta mutum ɗaya ne tafi sallar da ba a kira ba. Babu laifi a falon ka ba sai ka dauka ka sauti to sai baka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu, ka kira sallah wa kanka kai sallah. Yace ba a hada wanda ya kira sallah ya sallah da wanda bai kira sallah ba. Kuma kiran sallah nan na da falala da dama, banda falalan lada da muka kira a yanzu akwai falalan kiran sa. Na farko, hadisi ya tabbatar da cewa kiran sallah na koran shedanu. Dukkan masallaci da anguwar da ake kiran sallah ya shiga gidajen mutane, aljanu ba sa iya zama anguwar. Duk wani iblis da ake sihiri da shi ko tsafi baya iya zama. Ko a gidanka ne ake kiran sallah a masallaci cikin taimakon Allah, wannan gidan ya fi karfin shedanu da aljanu da matsafa, babu wanda zai iya zama. Wannan ya tabbata a sunna. Duk inda kiran sallah yake kaiwa aljanu suna guduwa. Gidan da ya zama ba a jin kiran sallah kuma ba a kiran sallah, shikenan aljani zai iya zama a gidan, zai kuma iya kulle duk bala'in da yake so ba wanda zai magance masa. Na biyu, kiran sallah fa announcement ne, shine sanar da mutane lokacin shiga sallah ne. Ko a gidanka ana bukatan wannan tunatarwar daga lokaci zuwa lokaci inda masallacin a gidanka yake. Na uku, kiran sallah nan iya da lada mai yawan gaske. Na hudu, kiran sallah nan akwai tabbatar da tauhidi. Duk mai jin kiran sallah ana tunatar da shi sakon musulunci ne, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Duka wannan ashhadu an la ilaha illallah, kiran tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah ne, abu ne da yake mai falala, ga kuma ladan da ke cikinsa. So da haka, ala ayyi halin, kiran sallah abu ne da ya dake da muhimmanci, kuma ya dace a riƙa yi, ko da a jeji ne mutum zai yi. Kuma anan na ba mu assignment, duk wanda bai taba kiran sallah bai je koya, idan ladan yana ya riƙa kwaikwayo har ya koya, kamar yadda sahabbai suke lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai ana kiran sallah suna koyi da bakinsu, sai ji ɗayan yana da sauti mai zaki sai ya kira shi sai a koya masa sallah sai ba shi ladanci. To yana da kyau mu rika koya, dace zama waɗannan abubuwa ne da kowane musulmi ya dace ya iya. Ya zama za ka yi ba wa kowa kalmar shahada, za ka yi wuya kowa bayanin wankan shiga musulunci, za ka iya kiran sallah ko ina ya kama, za ka iya yanka ragon layya ko suna a duk inda ya kama, za ka iya limancin sallah a duk inda ya kama. Waɗannan ababe ne da ya dace a ce kowane musulmi ya koyi yadda zai yi. To da haka kalubale ne daga nan zuwa Ramadan ya kare, na ba wa kowa asamin. Kowa ya kwatanta kiran sallah ya iya. Idan ya iya insha Allah wata ran sai mu ga sai mu ce yau kai za ka kira mana sallah, inda muna tafsiri lokacin sallah da haka zan canko ni sai in ce zo ka kira sallah. So a dagi akwai wani ya iya, amma rashin yi gaban da bayan ya fara sai ya samu rudani, saboda ya san ana jin sautin sa, kuma matsala ne a ji shi. Ustaz ba matsala bane a ji ka. Wannan nabi ya ce assalamu alaikum malam, Allah ya tsare ma imanin ka malam. Wata ce mijinta yayi mata kishiya, ya mata abokiyar zama, musulunci bai san kishiya ba, a rika gyarawa. Babu wata abu, matar da kuke auren miji ɗaya ba kishiya ba ce, abokiyar zama ne. In ka ji an ce kishiya, ai daga nan an kulla wani abu. So musulunci baya cewa kishiya, abokiyar zaman ki ne a gyara. Bayan an gama auren sai ta ce ita fa sai ya je yayi test na HIV kafin ya sadu da ita. Shi kuma yake yanzu haka sun yi shekara biyu bai kusance ta ba, dalilin da yasa ta ce ya je ya yi test shine wanda ya auren ana ganin kamar tana da HIV. Yanzu tun da ya ki ya yi test ya yi za a yi, za ta iya neman rabuwan aure? A sha ruwa lafiya. A ka'ida ta musulunci, aure ana yinsa ne ba kadai saboda kusantan juna ba ne, a shari'ar musulunci ya halatta a yi aure idan akwai babin darura tsakanin miji da mata kuma sun amince ya halatta a yi auren da ba za a kwanta da juna ba a shari'a ya halatta wannan shaykhul islam rahimahullah cikin fatawul kubra juz'i na 3 shafi na 99 yayi magana mai tsawo akan in akwai cuta ya halatta a musulunci a yi aure ba don a kusanci juna ba mace ce kaya ba addinin ta tana da HIV sai ka ce zan aure ki amma ba zan iya zuwa kusa da ke ba saboda illar cutar kin amince eh na amince da mun bana bukatar wannan abu ya halatta ka aure ta saboda abinda muke samun kuskure shine mentality mutane da yawa musamman mata ya mai da kawai kullun ake maganar aure shine kawai kusantuwa zuwa ga juna ba shine kare manufar shari'a ba ya halatta ai auren da babu kwanciya da juna fa'idodin aure suna da yawa daga ciki akwai protection shine wata mace na cikin damuwa kana so ka kubutar da ita daga damuwar nan ka bata kariya maybe tana cikin wani kauye ne da babu zaman lafiya ba zai yi ka dauko ta ka aje ta a wurinka ba dan ba muharraman ka bane amma an ka aure ta zaka iya yi zaka yi auren ta dan wannan kariya din ai sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ya nemi aure matar abokin sa da ya rasu a filin yaki yace ina son auren ki sai tace me yasa kake son aure na tana so ta ji dan duniya ne ko dan wani abu sai yace mijinki jarumi ne abokin mu ne ya je filin daga ya rasu da nauyin ki yana kansa yanzu da ya rasu sai nauyin ki ya dawo kanki ni kuma yanzu ina bukatar nauyin ki ya bar kanki ya dawo kaina kaga abinda mazan yau ke gudu su abinda suke nema kenan kawai ina son dauki nauyin ki ne ina tausaya miki shi kuma yau yana son ƙara aure amma yana tsoron nauyin to shi kuma yana so ya auren dan ya dauki nauyin ne wani ma yake yin auren farkon mai dalili yana tsoron nauyi kuma har yanzu sadakar tuwo ake bashi na biyu za ka iya ɗaukar nauyin mace protection na farko shine kare mata mai mutuncinta da addininta maybe tana wurin da babu tsaro na biyu ciyar da ita za ka kashe mata kuɗi ka tufasar da ita ka yi komai da komai na uku akwai nuna ƙauna kana iya nuna mata ƙauna saboda imaninta ko dattakun iyayenta ko dan wani abu da ya kama da wannan na huɗu kuma za ka iya taimakonta ta kowane ɓangare saboda mace tafiya ma babu muharrami matsala da ya gare ta amma lokacin da kake aurenta za ka iya tafiya da ita za ka iya sa ɗanka ya tafi da ita a lokacin ba ka shakku sabon rai mulaki cewa in akwai cutar da mutum yake turawa zuwa ga mutum ya halatta ya aure ko da babu kusantan juna amma da sharadi a yi wannan yarjejeniya gabanin a ɗaura auren ya zama dukkan ɓangarori sun amince a nan ya halatta kuma ya ƙara da cewa a cikin majmu'ul fatawul kubra juz'i na 5 shafi na 466 yace ya halatta ma a yi aure a lokacin da mutum yake kan gadon rashin lafiya yana tsammanin ma zai rasu ko tana kwanci akan gadon rashin lafiya ana tsammanin anytime za ta rasu ta ce ni dai abin da ya dame ni ba na so na rasu ba ni da miji ya halatta ka ce to mu yi aure ko daura auren ba komai kuma an tabbatar da akwai tsammanin za ta rasu bayan awa da ya rasu ya halatta kawai kai dan ka bata wannan safety da security din na rasuwa da miji akan rasuwa babu miji dan Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jamaa matarsa ta rasu yawa ta gari yayi aure aka ce me dalili yace zawajtu khashyata an akifa amama Allah bi ghairi zawajin nayi aure saboda ina tsoron tsaya gaba ga Allah ba ni da aure a ce me hana ka yin aure jiya matar ka ta rasu har yau baka yi ba kawai abin da yasa kenan bai so ya tsaya gaba ga Allah bai da aure shi yasa yayi wannan aure don haka ya halatta a yi amma maganar cewa akwai HIV da mace ta ba wa miji shawari cewa tana so a je a yi test wannan ya halatta a musulunci ya halatta a je a yi test na duba cuta gabanin a yi aure wannan tambaya an yi zuwa ga Sheikh Salih Al-Munajjid a cikin fatawoyinsa fatawa ta 6,249 yace ka'ida ne dukkan cutar da ya zama mutum yana ɗauka zuwa ga mutum in dai ana kokonto akwai alamar wani iya da shi ya halatta a je a yi test in dai auren nan akwai kusantuwa zuwa ga juna a cikinsa so da haka ka'ida a yanzu duk inda ya zama babu zargi ta kowane ɓangare yin test ba wajibi ba ne amma in akwai wani abin da ake kokonto to ya zama sharadi miji ya yi mata ta yi a tabbatar da lafiyarsu wannan bai saba musulunci ba wannan idan aka yi shi daidai ne saboda menene mafi saukin hanyar da ake daukan HIV shine hanyar kusantuwa zuwa ga juna ita ce mafi saukin hanya tare da cewa ana iya dauka a wajen aski ana iya dauka a wajen karin jini da makamantansu kuma akwai Professor Abdullah Al-Haqiq wanda yake professor ne na medical college na King Saud University yace babu hanyar da ake daukan cutar HIV kaman kusantuwa yace amma aiki da condom yana reducing risk din matuƙa da gaske hatsari din yana raguwa da yawa matuƙa da gaske amma yace wani lokaci kuma fa ana iya samun wani abu ne yake ba a sani ba shi condom din kuma ai aiki da shi abinda ake gudu ya faru tare da cewa Allah subhanahu wataala ya iya kare kowa so ala ayi halin gaskiya dukkan cutar da mutun yake daukar ta ya halatta ayi tas malaman musulunci sun ce ya halatta ayi kaman genotype ya halatta ayi a duba wanne mutun yake AA ne ko AS ko SS ko abun da ya kama da haka saboda akwai wadanda idan aka hadu misali yanzu a ce AS da SS kaga ai an shiga damuwa mai muni for example duk wadannan ababe malamai sun yi fatawa akai ya halatta ayi test saboda idan mace tana da AS in ta samu mai AA probability ya zama an aiki da ke wannan karami ne matuka da gaske amma in yana da AS tana da AS akwai tsammanin haka saboda ai kaman mapping ne AS AS kaga akwai probability da dama na zai iya samuwa amma duk da haka da sauki zan aje a samu mai AS kuma da SS su yi aure duk waɗannan malaman musulunci sun ce ka'ida ne a yi bincike a kai gabanin a yi su musamman idan akwai element da ke nuna zargi na akwai cuta kaza ko abin da ya kama da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan ababe din nasiha ta zuwa gare ki idan Allah ya sa mijin ya ji babu laifi a yi bincike idan kuma auren ya daɗe kamar da yake faɗa ya ɗauki shekaru biyu babu wani abin da ya bayyana babu laifi a ci gaba da mu'amala ta zamantakewa inda tana da cutar da watakila alamata ta bayyana a jikinta ko a jikinsa wannan duka babu laifi akan haka amma in zai dage matukar akwai zargin ya je yayi wannan bincike din a tabbatar da ba ta da shi a screening din nan yana da matukar muhimmanci kuma yana da kyau mu rika kiyaye waɗannan ababe duk inda aka ga akwai dalilin bincike din Allah ya samu wani lafiya jiya da ikon Allah mun tsaya darasi na 22 akan daidai aya ta nawa aya ta 46 yau zamu tashi akan aya ta 47 insha Allah ta'ala dalilin HIV irin ayoyin lokaci ya daban ka muku ba malaman duk da suka yi fatawa din sun gina kaman karkashin ayar da Allah yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka dai duk suka yi fatawa Allah yace kada ku jefa hannunku cikin halaka kaga lokacin da ka aure mace mai HIV baka sani ba ya kai zamanin shiga halaka sannan kuma in ta aure miji bada sani ba an jefa kai zuwa ga halaka kuma da irin hadisin la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa ga hadisin da manzo Allah ke cewa kada ku rika shigar da marasa lafiya cikin masu lafiya kaga lokacin da aka shigo da mai cutar ga wanda bai da shi akwai tsammanin za a cutar da shi so duk wannan akwai dalilai na shari'a da lajnatu da'ima suka yi fatawa akan cewa ya alatta ayi bincike bal ma a wani lokaci yakan zama wajibi idan akwai element na cuta din don a kare al'umma daga cuta din Allah subhanahu wata'ala ya kare mu gaba daya na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فضلتكم على العالمين
الله يتي يا بني إسرائيل يا قو يا النبي يا قو اذكروا كتنا نئمتي نئمتا التي وتي أنعمت عليكم نئمتا أكمكو نئمت جنمكو وأوفوا بأهدي ككما تكا القولين يا بني إسرائيل اذكروا نئمتي التي أنعمت عليكم ya ku ƴaƴan annabi yaqub ku tuna ni'imar da nayi akan ku wa anni kuma lalle ne faddaltukum na fifita ku inji Allah alal alamin akan sauran halittu gaba daya na zamanin ku kenan kalmar ya harafin nida ne kaman kira ne kana jan hankalin mutun ya saurare ka ko a Hausa muna yi ya Ibrahim ya Musa ya Isa misali kenan so kalmar ya kalma ce ta jan hankalin mutum idan yana wani abu ya bari ya kalle ka shi yake sake ce harfun nida wato harafi na kiran hankalin mutum zuwa gare ka kalmar bani asali kalma ce da ake ishara zuwa ga maza da ita amma idan a kabila ne sai aka ce ya bani kaza to ya kunshi maza kuma ya kunshi mata sai Allah ya ce ya ku bani Isra'ila Isra'il sunan annabi Yaqub ne amma annansa a larabci shine Abdullahi wato kaman a ce ya bani Abdullahi ya ku ƴaƴan Abdullahi bawan Allah annabi Yaqub to da haka ma'anan Isra'ila bil arabiyya shine ma'anansa dai da Abdullahi a larabci a ce bawan Allah sai Allah ya ja hankalin su yace udhkuru kutuna ni'mati ni'mata allati wacce an'amtu alaikum na ni'imta akan ku ni'imar da na muku a baya mun kira wasu daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yi wa banu Isra'ila babu laifi a ran maka kawo mana a takaice mu tambace su mu wuce inuwantar da su da Allah da yake da girgije ciyar da su abinci da yake yi
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم
kuma Allah ya ƙara musu ni'imar da ya sanya annabawa da yawa a cikin su kuma ya sanya sarakuna a cikin su
wa in qala musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya
wannan misalai aran mai kawo mana da irin ni'imomin da Allah ya musu wanda ya gaya mana a Qur'ani cewa wa zallalna alaikumul ghamama Allah yana musu inuwa da girgije ba sa kan zafin rana kuma Allah ya ce mun saukar musu da almanna abun sha ne mai dadi wasalwa muna saukar musu da abinci naman tsuntsaye da kaji irin na wancan lokacin da suke aiki da shi duk da har yanzu ana samun salwa ana ci duk Allah ya saukar musu waɗannan ni'imomi ne da Allah ya musu na duniya ya kuma kira ni'imar da ya musu na lahira ya ce wa idh qala musa li qaumihi udhkuru ni'matil udhkuru ya qaumi udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin Allah ya sanya annabawa a cikin banu isra'ila tarihi ya bayyana babu jama'ar da aka aiko annabawa da yawa cikin su irin banu isra'ila kuma Allah ya ce mun sanya musu sarakuna nan gaba kadan ga ni'imar da Allah ya musu na kubutar da su daga sharrin fir'auna wanda ya ta kashe su yana azabtar da su yana bautar da su duk waɗannan ni'imomi ne da Allah ya musu wannan aya tana nuna mana cewa idan kana da'awa ko kana karantar da mutane ko kana nasiha zuwa ga abokinka ko ɗanka ko zuwa ga iyalinka ko zuwa ga mijinki akan abi Allah mu rika tuna mutum ni'imar da Allah ya masa tuna wa mutum ni'ima na iya sa nasiha ta yi tasiri saboda ɗabi'ar ɗan adam shine yana manta ni'imar Allah sai ya rika burin gaba amma an tuna masa ni'imar Allah da ya manta da ita idan Allah ya sa iya da rabon shirya wannan yakan sa ya shiryo don duk ɗan adam yakan so ya manta da ni'imar sai tuna abinda Allah bai bashi ba amma yana da ni'ima 100,000 baya ganinta amma yana da bukata guda 10 sun suka kole masa gidansa amma duk ni'imar da Allah ya masa ya manta da ita tare da mafiya yawan jama'a ni'imar da aka masa suke nema kuma anan da Allah ya ce ku tuna ni'imati ya kira shi mufradi idan aka aiki da mufradi wato singular yana iya zama jam'i gaba ɗaya ya game dukkan ni'imomin da Allah ya saboda ya ce ni'imati kaga ya zo a matsayin bil idafa ne an yi idafansa zuwa ga ya na mutakallim ya unna mai magana shine Allah subhanahu wa ta'ala so ya zama kenan dukkan ni'imar da Allah ya musu suna da yawan gaske dukka ku je ku tuna ni'imomin daga ciki mu ma Allah ya gaya mana wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ita ni'imomin Allah ga musulmi idan yace bai irga ba za su kare ba ba musulmin da yace irga ni'imar da Allah ya masa koda yana kwanci a gadan asibiti ne ba yi da komai yana gidan haya bal ma kaddara akan hanya yake kwana karshen rashin wajen zama in za ka kirga ni'imar da Allah ya maka da bai wani ba za ka ga za ka gode masa akai so wannan shi yasa sai ce ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku kuma kalmar ya bani isra'ila akwai mutuntawa da Allah ya muku shi yasa malamai suka ce idan za ka yi da'awa ko da mutum bai gane gaskiya ba ba a tausasa lafazi zuwa gare shi kaga anan Allah bai ce ya kuffar bani isra'ila ba sai ya ce ya bani isra'ila kaga kiran ya din nan mutuntawa ne wannan ke nuna wanda bai gane musulunci ba ba a koransa a tozarta shi ana kyautata lafazi ne saboda lafazi mai daɗi yana sa a fahimci sako idan aka kyautata lafazi aka yi cin mutunci ko da gaskiya aka faɗa yana hana fahimci wannan sako don haka Allah ya ce ku tuna ni'imar da na muku suna da yawa wa inni faballtukum alal alamin kuma na fifita ku akan mutane da dama in an ce al alamin asali shine dukkan wani abu koma bayan Allah ya shiga cikin al alamin duk abin da yake ba Allah ba in ka cire Allah to koma bayan Allah komai ya shiga cikin al'alamina amma a nan wurin banu isra'ila da Allah ya ce ya fifita su akan al'alamina shine a zamanin su da suka wuce na Musa alaihi salam babu mutanen da suka kai banu isra'ila daraja saboda Allah ya fifita su amma a yanzu fa babu wanda ya kai musulmi daraja saboda wancan lokacin shine tsenuwansu
da suka bi Allah subhanahu wataala sai ya daukaka su akan dukkan halittu. Shi yasa sai ya ware kasa al-muqaddasa mai tsarki a cikin suratul ma'ida sai ya ce ku je ku shiga cikin ta. Udkhulul ardh al-muqaddasata allati kataba Allah. Allah ya ce ku je ku shiga wannan kasa mai tsarki. A lokacin banu Isra'ila ba Makka da Madina bane masu tsarki, kasa mai tsarki tace kasar Palestine. A lokaci ita ce al’ardul muqaddasa, sai Allah ya ce to ku shiga ciki yanzu tunda kun yi imani da ni ku shiga ciki. A lokacin sai Allah ya ba su ikon shiga ciki, suka samu mutanen wurin ma ya zama su suke mulkansu saboda sun yi imani da Allah subhanahu wa ta’ala. Me ya ba su wannan daraja din dan imani da Allah? Sai Allah ya ce ku shiga cikinta. Bayan zuwan Annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi, Allah subhanahu wa ta’ala ya masa wahayi, aka ce su bi shi suka ƙi. So duk darajar da Allah ya musu sai ya ƙwace ta. Sai aka kai matakin da a cikin banu Isra'ila Allah ya maida su alqirada, Allah ya maida su birrai, Allah ya maida su mai aladu. A ran makana da aya man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi,
man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal qanabira wa
da suka ki bin Annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi, sai Allah ya kira da cewa sune man la'anahullahu, wanda Allah ya sinewa. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khadazir, a cikin su Allah ya sanya birrai, wasu suka koma birrai don ya hana su yin su kamun kifiran asabar suka yi. Id ta'tihim kitabuhum yawma sabdihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim, akan wannan sai Allah ya maida wasu suka koma biri, yadda ka san biri haka Allah ya maida su, wasu kuma Allah ya maida su abadadu. Allah yace ulaika sharrun makanan, wannan yanzu sun fi kowa mafi sharri. Duba jama'a da Allah yace wa inni faddaltukum alal alamina, yanzu kuma kace sune ulaika sharrun makanan. Saboda me? A shikenan daman imani yake daukaka mutum. Don a lokacin da Allah ya ba su suka shiga kasashen nan har suka cinye Sham, a Sham a da a yanzu shine kace Syria, Palestine, Jordan da Lebanon. A lokacin imani da Allah ne, shi sa Allah yake wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun, bayi salihai ke gadan kasa. A lokacin sun yi imani da Allah, yanzu da suka juya da bayan, sai Allah yake sune mafi sharrin mutane. A shikenan idan ni da kai yau muna da imani da Allah, dan adam ba farkon ba karshen, sai mu yi kokari mu rike imanin mu, saboda duk darajar da Allah ya baka idan ka bar Allah kana iya faduwa. Shi yasa ka'ida a musulunci, ba farkonka da tsakiyanka ba ƙarshenka aka damu da shi. Innamal a'malu bil khawatim, haka hadisi a Bukhari yace, aikin mutum ba kuma ba sai ƙarshensa. Ka duba jama'ar da Allah yake ta magana a kai, yake yabo a kansu. Ufi bi ahadikum wa iyyaya farhabun, ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamina, mutanen da Allah yake cewa a cikin su ya sanya annabawa da manzanni, wa atakum ma la biyuti ahadin min al alamina, amma yanzu aka waye gari suka zama birrai, suka zama adadu, kuma Allah yake sune mafi sharrin mutane. Kuma dukkan a rayuwa ɗaya fa aka yi su da kansu suka zama mafi sharri a lokaci takaitacce. Kuma su ne jama'ar da Allah ya musu nuna musu mu'ujizozi. Fir'auna na halakar da su kamar da zamu karanta gaba, Allah ya kubutar da su, babu ni'imar da Allah bai musu ba. Jama'ar da ake saboda gata da Allah yake musu, yake musu inuma inuwa da girgije, mutanen da Allah yake sauko musu da abun sha daga sama, mutanen da suna son cin nama daga sama ake gaso kaji a kawo musu, amma Allah da suka juya baya ce su ne mafi sharrin mutanen a yanzu. Kuma Allah ya ce duribat alaihimu zillatu ainama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas, Allah ya ce mun kuma dora musu kaskanci, saboda a yanzu ba mutane kaskantattu kaman Yahudu. Shi yasa zaka ga gasu da rowa, don Allah ya ce me, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, duk sun gayyato fushin Allah. Amma Allah sai ya ce to yanzu tunda kun ce Allah marowaci ne, to yanzu rowa ta koma kanku, har a yanzu babu wanda ya kai ba Yahudi rowa, saboda su ba sa ma iya kyauta, asalin bai hude baya kyauta. Kuma ka'ida idan ka ga ya baka gishiri kwano daya, to babu kokon, to zai kwace maka buhu guda ne, sai dai ka shirya wayo yake maka. So ka duba jama'ar da Allah ya musu gatan nan, yanzu sun canja. To wannan shine fa'irin duk al'ummar da ta bi Allah, yakan mata gata in ta juya dokar Allah baya, kuma sai dora mata kaskanci. Duk time da kaga musulmi a cikin damuwa ko a cikin kaskanci, zulubin sai ya jawo musu, saboda innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sunnar Allah ne haka kawai kana bin Allah ba zai yi kana cikin ni'ima mai da kai cikin wahala ba, musamman yana iya faruwa ga mutum dan Allah ya jarabe shi, amma al'umma gaba ɗaya a saka a gaskanci Allah baya wannan. To shi yasa Allah ya fifita banu Isra'ila a wancan lokacin, a al'umman lokacin ne, amma a yanzu bai fifita su akan mu ba, dan ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, sai yace walau amana ahlul kitabi, kaga nan sai aka kira su, su al-yahudu wan nasara, sai aka ce inda sun yi imani irin mu da su ba sun samu daraja, kaga kenan tenuwan daukaka su da Allah ya ba su falala ya wuce, dan an musu ni'imar da su bi Allah suka juya Allah baya, sai janye dukkan ni'imomin sai bar su a cikin halin kaskanci. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi da neman gafaran zunubanmu gaba daya, saboda ni'imomin da muke ci a Najeriya Allah ya dawo mana da su, kuma ya mana karin ninkin baniki. Na'am.
Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun.
Wattaqu yawman, ku yi taka tsantsan da wani wuni, la tajzi nafsun an nafsin, wanda wata rai ba ta wadatar da wata rai, wala yuqbalu minha shafa'atun, a wannan wuni ba a bada ceton wanda yake kafiri, wala yuqadu minha ajlun, kuma a wannan wunin ba a karban fansa, a bada wani a fanshuwa ne, wala hum yunsaruna, kuma babu wanda yake zo ya taimaki waɗanda suka saba wa Allah. A cikin ayan nan Allah ya ja hankalinmu zuwa ga wunin kiyama. Labarin kiyama da Allah yake ba mu ko da yake a Qur'ani yana yi ne dan ya gaya mana fitinar da ke gaban mu, wannan zai samu gyara rayuwar mu a duniya. Kalmar wattaqu shine ku yi taka tsantsan da mai yawman wani wuni. Yawman irin sabin nakira da aka yi yazo indefinite. Iya ishara na cewa babu wanda ya san wani ranar da zai faru. Wato date sai dai ranar Juma'a. Na biyu kuma duk abin da ka ji a Qur'ani na labarin filin kiyama ko ka karanta a hadisi, wannan labari ne bai kai ganin yakini ba. Ga abin da zai kara maka hujja ka gane fitinar ranar kiyama. Hadisi ya inganta cikin Uqta hal turidin as-sa'ada na Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni hafizahullah ta'ala. Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace fitinar filin kiyama ta kansa, idan aka sa su kebi ana auna aikin babar mutum, yana Allah Allah a same ta da ta zalunce shi don a ɗebi ayyukanta na lada kamar sallah azumi a bashi don ya ketare shi ga aljanna ya bata a wurin, in ba a bashi ladanta ba kuma a ɗebi zunubansa a ƙara mata babar da ta haife shi. Wannan kada ya ishe ka da ka gane cewa lallai wannan akwai magana. Shi yasa Allah ya ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna, ana kurin kiyama dukkan dangantaka ta kare tsakanin wani mijin wancan ce wancan matar wani, ba kowa ta kansa yake haihata haya, ba kowa yana jin da kansa ne kawai. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin, amma masu takawa suna amfanin juna a filin kiyama, dan akwai jama'ar da suke ceto, akwai wanda ba sa kai kamar zamu karanta gaba. Wunin kiyama babban wuni ne, shi yasa Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun, rai haka kawai ba ta gamsar da wata rai. Na ɗaya kenan. Na biyu Qur'ani ya kara cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna, ku ji tsoron wani wuni da ake mai da ku zuwa ga Allah, turja'una fihi ila Allah, kowa zai koma zuwa ga Allah, a saka wa rai da abin da ta aikata ba a zalunci kowa a cikin sa ba, ba a zalunci, za mu tashi ne tsirara da loba babu takalmi, saboda kama sa riga ai daraja ce ko mutuntawa ne a sa maka riga, kowa haka zai tashi tsirara haihuwar mahaifiyarsa, kuma loba mutum zai tashi da ita kuma babu takalmi a jikinsa, haka hadisi Bukhari fara hufatan uratan ghurla na na aki da ce manzon Allah chafi lalle maza za su kalli mata, mata su kalli maza, manzon Allah haka za a yi. Annabi ya ce al'amarin kiyama ya fi karfin dan adam ya gane na gefen sa tsirara yake, ai baka ma sani ba. Annabi ya ce mata ai ba zai yake san ma wannan tsirara ba, dan adam bai hankalin tashin hankalin da ke ciki ba zai isa wane yana tsirara bane. Shi yasa Allah ya ce wattaqu yawman, ku yi taka tsantsan da wannan wunin, tabbas zai zo shi. Rana ce da mutum zai tsaya gaba ga Allah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tsakaninmu da Allah babu tafinta, babu wani interpreter da zai zo wai kana bayani yana yi, automatically za ka rika magana Allah yana ji da wanda yare sai ka je ka ji, amma za ka yi kuma zai ji kuma zai baka amsa. Annabi ya ce mutum ya duba gaba gare shi, ya duba gaba gare shi babu wani aiki, sai me sai aikin sa na alkhairi hagu gare shi sai laifin sa gaba gare shi kuma yana ganin wuta ga wuta ga aljanna an masa display din sai na kallo ana auna aikin dai bayan dai sike yana ta caccinjawa shi kadai haka za a tashi a fili kiyama kowane mutum sai ya tsaya gaba ga Allah subhanahu wataala annabi yace laisa bainahu wa bainahu tarjuman tsakaninsa da Allah babu tafinta kai kadai zaka tsaya sai aikin ka babu wani lauya da zai zo ya kare ka ba wani hikima da za a bare ka sai na dauko salwana da wane an yi filing kin zamu yi appeal wallahi babu court of appeal a filin kiyama hukunci dai ne idan Allah ya an gama ba ni magana kai wanda zaka dauko yana ce na fama da kansa na zaka zame shi wani zaka dauko ya kare ka kowa zan dauko ya kare ni kowa ta kansa yake fama da likitocinmu da malamanmu na addini da limamanmu da arabbominmu da masu tafsirinmu da shugabanninmu da yan kasuwanmu da yan siyasanmu da likitocinmu da lauyoyinmu kowa tsirara yake kuma kowa ta kansa yake har Allah ya tambaya limanil mulkul yam to akwai mai magana wake da mulki kowa zai shiru bakin su alaikum in an yi shiru sai Allah ya ce lillahi wahidul qahhar in akwai mai mulki ya magana in akwai wani mai mulki da yake da mulki to zai bayani an zo wajen mulki Allah ya ce mai mulki ya yi magana kowa ya yi shiru akwai wanda zai magana duniyar ma ina take bare ka tana mulkin duniya sai sa Allah ya ce wattaqu yawman wunin nan fa kar ku rika wasa da shi kar ku rika yi kullun ka zauna ka tana kiyama kuma sayyidina Uthman yace kullu man mata kamar kiyamatu kana rasuwa kiyamar ka ta fara dan kana ana binne ka ba labarin duniya kuma ka gama sai gaba gaba ne kuma duk abun kiyama zaka fara samu su daga kabarin ka imma na alkhairi gurgudan aiki imma na sharri Allah ya kare mu daga sharri din shi yasa yake cewa alqabr awwalu manzilin min manazil alakhirah masaukin farko na lafiya shine kabari fa inna jaminhu ma ba'dahu aysar in ka kai labari a kabari to abinda zai zo bayan kabarin ma yafi sauki in ka zo filin kiyama sai a maka bulu saboda tun a kabari ka amsa tambayoyi lafiya kalau yace amma idan mutum bai tsira a kabari ba kuma abinda zai zo bayan nan yafi bala'i shi yasa yake cewa fa in tanju minha tanju min bi azimatin wa illa fa inni la iqaluka najiya duk wanda ya tsira daga kabari to ya tsira daga babban al'amari filin kiyama zai zo da sauki amma wanda a kabari aka yamutsa shi bai kai labari ba to a kiyama kuma ba a magana wannan somin tabi ne shi yasa Allah ya ce ku rika tuna wannan wuni na kiyama da ku rika tuna kiyama a rayuwarku wattaqu yawman ku rika taka tsantsan da wannan rana ku rika tuna wannan wuni din ku rika daukan izina akan wannan wuni din ku rika jin tsoron abin da zai faru da ku a wannan wuni din shine wunin kiyama Allah yake la tajzi nafsun an nafsin la tajzi ai la tughni nafsun an nafsin babu wata rai da ke wadatar da wani shine mahaifi ba zai kara ɗansa ba da ba zai kara mahaifi ba ba za ka kara abokinka ba babu wata canba da za ka je ka kai musu kes din azo a kare ka a filin kiyama babu wata rai da za ta maka ranar har ta san har ne kowa shi ke kara kansa ba wani dan adam da zai kara wani a filin kiyama babu shi kowa zai zo a masa gabatar da aiki ya tsaya ya karanta da kansa yake ra'aki ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba idan ma aiki da kai da hannu ne sai a rufe bakin sai a ce hannun yayi bayani al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannun sai ya rika bada labarin abin da ya aikata sai ranar kiyama babu wannan adam da ke zuwa ya kare wani ko ya zama shi lauya ne zai yi filing case ya je yayi kaza da kaza duk wannan a duniya ne muna barin duniya an gama wannan a case din Allah lauya baya zuwa kai ne lauyan kanka kuma ni ma ni ne lauyan kaina shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi akan la tajzi nafsun an nafsin ga hadisi a bukhari hadisi na 221 ya kalli babarsa gwaggonsa kenan ko safiya yace ya safiya amma rasulullah ya ke safiya babar manzon Allah salini ma shi idan kina da bukata a duniya da zan iya tambaye ni in baki zan iya baki kudin ce bane in akwai sai yace amma la ukhri anki min Allah shi'a amma gobe kiyama fa bazan iya miki komai ba gaba ga Allah abin da ya ga babarsa kenan ya juya ya kalli yarsa nana Fatima yace ya Fatima binti rasulullah salini ma shi ita la ukhri anki min Allah shi'a a duniya an akwai bukata da ubaki wa ya ga mini na miki amma a lafiya yake bazan tsaya gaba ga Allah na bace ki ba bazan iya yi ban ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba abin da yake ga babarsa da kuma yadda ya haifa da ke kauna irin nana Fatima radiyallahu anha a duniya dai ki bayani ku bayi miki amma a lafiya ba abin da zamu je kuma ki kama kafa da kai labari idan kama fiyayyen halitta bai kubutar da kai haka kawai baka yi aiki ba zai fita mai kubutar da kai ai babu idan dai Annabi ya ce in baka yi aikin ba ba zai iya kubutar da kai ba to wane ne kuma zai iya kubutar da dan adam ai babu shi wala yuqbalu min ha shafa'a kuma a filin kiyama babu ceto wala yuqbalu min ha shafa'a a ranar kiyama ba a karban me ولا يقبل منها شفاعه لا تجزي نفس عن نفس شيئا وتري باتا وداتر دري وتري باتا وداتر دري ولا يقبل منها شفاعه كما با كربن سيتو ba wai ba a kore ceto gaba ɗaya bane sunna ta tabbatar da ana ceto a filin kiyama amma ana ceton mai imani da bi Allah ne ceto na farko da manzon Allah zai sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya inganta a Bukhari kuma gashi nan a cikin tafsir al-aqida al-wasitiyya na Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala ga kuma sharhan sa na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala da Sheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan al-Fawzan shine akwai ceton farko da manzon Allah yake wa kowa da kowa shine zamu je filin kiyama zamu yi shekara 50 akan ƙarya tsa daya a shekara 50 za a yi kuma asali wa inna yawman inda rabbika ka alafi sana mimma ta'uduna shi kwana ɗaya a wurin Allah kamar shekarun duniya 1000 ne in aka yi shekarun duniya 1000 sai Allah ya ce to an kwana daya to za mu yi shekara 50 akan yatsa ɗaya muna tsaye babu ruwa ga rana kowa an rabu da shi a lokacin kafiri yana ba shi awan a zo a yi kisali ya shiga wuri yana ga hutu ne haka za a share mutane ba wanda za a kula to annabi shi zai zo shi ya cece mu ya roki Allah sai Allah ya amince a mana hisabi to sai a ce za a yi hisabi to ne tace ash-shafa'a al-kubra annabi yana ceto babba shine shi yake roƙon ayi wa kowa hisabi da wanda ya dada Allah da wanda ma yace babu Allah da wanda yace shi Allah ne annabi ne yake roƙo a mana kaga anan ceto ya tabbata na biyu kuma qur'ani yace la yamlikuuna shafa'a illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada kaga anan ma ya tabbatar da ceto amma wanne ake karewa shine mutun ya zauna baya sallah baya zakka baya azumi yana zauna mai dalili idan muka je filin kiyama isa zai kai ni aljanna to wannan shine muke cewa kai sakare shaka kama iska saboda ka'ida aljannan nan ta Allah ce kuma tunda ta Allah ne a duniya mutun na kyauta da abinda ba nasa ba yanzu da fitar taron nan duk da kake ga girma na sai na kalli motar wani sai in ce motar ka ne wani eh sai in ce maka na baka kai ka yadda zan yi kisa da abinda ba nawa bane to aljannan nan da Allah ne wa zai iya baka abinda ba nasa ba ai Allah kadai ke da iko ya bayar tunda aljannan nan shi ya mallake ta to shi yasa hadisi ya gaya mana ƴaƴa ma suna ceto a wannan hali idan kai imani da Allah kana bin dukkan dokokin Allah a matsayin kan dan adam akwai ƴan kurakuran da kai amma dai kana bin Allah to a ka'ida ba mutumin da aikinsa zai kai shi aljanna kowane mutum idan yayi kokari Allah yakan masa rahama ne sai ta kai shi amma aiki bai kai mutum annabi da kansa yace saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanjiwa ahadun minkum bi amalihi qalu wa law anta ya rasulullah qala wa law ana illa ayyata ghamadan lahu bi rahma in an ce ku daidaita ku daidaita in an ce ku yi ku bari ku bari ku sani babu mai zuwa aljanna don aikin sa kamar da hadisi abu khari ya kawo sabai suka ce ko kai manzon Allah yace ko ni aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai an taimaka min da rahamar Allah to kaga anan wurin shine idan kai kokarin ka to idan aka dan kara passing mark ka dan sai ka ketare jaraba akai sai aka ce passing mark 60% for example maki 60 a 100 sai ka samu maki 58 da aka zo sai aka ce kawai kowa an kara mar kyautan maki 5 yanzu ka samu nawa kenan ka samu 63 ka wuce ko baka wuce ba to wani yazo ana maki 15 yake da shi a cikin 100 sai aka kara 5 nawa yake har yanzu ba inda zai je shi to wannan shine ka'ida idan kai kokari to rahmat Allah tana kai ka amma in baka yi kokari ba ka zauna ka sake jikinka to kuma babu wanda zai iya kai ka shi yasa ka'ida sai mu bi Allah subhanahu wa ta'ala mu bauta masa mu yi wa annabinsa biyayya sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai sa idan muka dan samu matsala sai a dan tallafa mana mu wuce amma ba zai mu sake jiki ba mu ce kawai haka za mu wuce akwai shekarun da suka wuce a baya har kidan aljanna ana sayarwa akwai wani kwado gaba gari sai a ga mutum mai kudi sai a shirya deal irin na tuwa-tuwa sai a zo a sayar mutum wai kidan aljanna ina primary school da wayo na na sadan da aka zo aka sayar wasu mutane kidan aljanna na kwado gaba gari irin faffaɗan nan ma renin wayo a kun san kwado gaba gari da wanda ake sa kusa kawai an dan kwada bakinsa sai a bude da hannu wai kidinsa ne wai kidan aljanna kai kaji wannan ko gidan gwamna ai ba za a sa shi a duniya ba zai kuma kofar aljanna aka sayarwa mutane suka daina sallah da azumi wai wa abu durar baka a tayi a ciye kan yake wai yanzu wannan kidin shine yaqini Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana imaninmu don haka asali akwai ceto yara kanana suna ceto idan suka rasu suka koma zuwa ga Allah sunna ta tabbatar da cewa ƴaƴanmu suna iya ceton mu gobe kiyama dan da ka haifa zai iya ce dan ga hadisi a Bukhari ya tabbatar da wannan har ma a ce dan ka je ka aljanna sai ya ce a'a me dalili ce bai ga baban gaba bana ba ayi ayi yace ni dai ban ga babana ba ina yake a ce yace ina jiran ka idan uban ya zo ya dan yi kokari dalilin wannan dan annabi yace sai Allah ya ce to ka wuce da babanka tukun sai ya tsaye kiba ce sai a kaida idan da ya kai ciki an hura shi a musulunci ko da dari mace ta yi in dai ciki ya kai kwana 120 ko kuma an haife shi babu rai ana so ka masa yanka wannan dan ana masa yanka a ce ta haihu babu rai ma zo da rai ba to ka masa yanka kuma ka samar suna saboda yanka da sa suna shine linzamin da dan zai gano ka da shi gobe kiyama insha Allah ta'ala wannan ya tabbata a sunna shi yasa da ko babu rai amar yanka ka ce yazo babu rai amma na masa yanka kuma na samar suna Abdullahi shikenan yayi to na cikin abin da kai zaka sauke haƙƙi na danka gobe kiyama kuma sai ya tsaya a filin kiyama a ce je ka aljanna ya tsaya ki sai baba yazo abba nake jira ina jiran abba to wannan shine yana daga cikin hadisin Bukhari da ya bayyana cewa matar da ta binne aya uku ba ta yi shirka zuwa ga Allah ba sai hakuri makomarta aljanna wata ta ce mai biyu ba annabi ya ce ko mai biyu wata ta ce mai ɗaya ba ya ce ko ɗa ɗaya ne Allah zai iya kai ta aljanna kaga duk wannan cikin falalar cewa rashin shirka shi yake kai iyaye zuwa ga aljanna to yasa ƴaƴa da suke komawa zuwa ga Allah mukan yi bakin cikin rabuwa da yara ƙanana amma in ka tuna girman ce su da za su maka a lahira da zai ga hankalinka ya kwanta saboda su hakuri ake ba su ji aljanna su ce a'a hadisi al-bukhari yace suna karkashin kulawar annabi ibrahim ne su ƴan gata ne sune ƴan fadan annabi ibrahim ai kai ka san babban mutum ne wanda ka ji na fadan sayyidina annabi ibrahim to haka yara ƙanana suke suna wannan fada mai daraja da to da yana iya ceto qur'ani yana ceto azumi yana ceto al-qur'an wa siyam yashfa'an lil-abdi yawm al-qiyamah kamar da hadisi al-bukhari ya fada Qur'ani da azumi suna ceto Qur'ani zai ce na hana wani fa bacci a dare haka ya tahaddata ya Allah ba ni ceton sa azumi kuma zai ce na hana shi ci da sha da kusantan iyali sai su nemi ceton sai Allah ya ce an ba ku ceton sa so da haka azumi idan kai don Allah zai ceto Qur'ani yana ceto kalmar shahada na ceto shine la yamlikuna shafa illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada duk waɗannan suna mana ceto gobe kiyama shi yasa sai mu yi riko da waɗannan ibadu din idan muka samu kasawa to in aka zo za a ƙara mark sai a ƙara mana insha Allah ta'ala sai mu ce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙarin mark din ya kai mu duka zuwa A ba wai tukunna passing mark ba a ka'ida kai kokari ka samu irin ko 80s ko 90s wanda yake a Najeriya fa 70 ne A ko na saba da system na Saudiya a can ka'idar A shine 95 shine A plus ka'ida duk wanda 90 ne A plus shine 95 minimum amma 89 ma ba A bane B plus ne so da haka duk dalibin da gaji ya samu A ka'ida shine A plus 95 ne so amma system din nan na tuna maki 70 ne shine ka samu A to da haka ba karka nemi 70 ba kai kokarin neman akalla 95 din Allah subhanahu wataala ya babu wala yu'khadhu min ha'adil kuma a kiyama ba a samun al'adil adil shine fida shine mubada wani mufansa ko mu ce ai yara biyu ne ga Usaini ku rike shi Hassan muke so bi ma'ana akai Usaini wuta a kawo Hassan ba a yi babu mutumin da zai tsaya ya ce za a kai babansa wuta Allah ya kiyaye ya ce a kawo baban aljanna ni in je wuta babu wannan wato babu wani replacement ba dama a bada wani a matsayin wani duka wannan a filin kiyama ba a yi wala hum yunsaruna kuma duk wanda bai bi Allah ba babu mai taimakonsa duk wanda bai bi Allah ba babu wanda zai tsaya gaba ga Allah ya taimake shi amma wanda ya bi Allah ana taimakonsa don haka wannan aya tana magana akan waɗanda suka kafirce wa Allah ne ko musulman da suka ki bin Allah subhanahu wata'ala da tauhidi suna bata ayyukansu da shirka to su ne ba a taimako amma mu muna fatan Qur'ani ya cece mu azumi ya cece mu uwa uba muna neman Qur'ani a bana kalmar shahada ta cece mu Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon ceton mu gaba daya idan Allah kai mu zuwa gobe za mu tashi akan kissar وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب زامو في كتير تاريخي كنا الله يسامو وان يلافيا قبا تشد دموا دي مسلمت إنا قياتي مكا وجد من دوك اللوغة سيو كراتم بإجابة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما إن بالله التوفيق